This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Hare-haren kuna bakin wake da aka kai arewa maso gabashin Najeriya a baya-bayan nan ya haifar da ayar tambaya game da ikirarin da kasar ke na kaskantar da masu tsoron ra'ayi da tashashen hankula tun shekarar 2009, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 35,000 tare da raba sama da miliyan 2 da mahallansu. Fiye da mutane 30 ne suka mutu a wasu hararen kunyar bakin wake guda uku da ya hada na ranar 30 ga watan Yuni, inda wasu mata uku suka kai a garin Goza da ke arewa maso gabashin kasar, garin da mayakan Boko Haram suka ayyana zaman kalifanci na gajeren lokaci a shekarar 2014. Babban hafsan tsaron Najeriya ya ce hare-haren ba kuma baya bane ga sojoji, amma alama ce ta yanke kauna daga masu tsoron ra'ayin. Manazartan harkokin tsaro da mazauna yankin sun damu da cewa hare-haren na nuna cewa har yanzu masu tsoron ra'ayin na iya kai hare-hare. A ɗaya bangaren kuma, hukumomin sojan Nijar, Mali da Burkina Faso sun yi bikin raba gari da sauran kasashen yammacin Afirka a jiya Asabar, yayin da suka rattaba hannukan wata yarjejeniya ta kafa wata ƙungiya a tsakaninsu. Taron farko na kasashe uku, waɗanda dukkanin suka fice daga ƙungiyar ECOWAS a farkon wannan shekarar, an kuma buƙaci a ƙara yin haɗin gwiwa ɓangarori da dama. Mutanenmu sun juya baya ga ƙungiyar ECOWAS ba tare da wata tangarɗa ba, in ji Janar Abdulrahman Tiani, mai mulkin jamhuriyar Nijar. Ya shaida ‘yan uwansa masu faɗa a ji a yankin Sahel a wajen buɗe taron da aka yi a Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar. Shugabannin ukun sun karɓi mulki ta hanyar juyin mulki a shekarun baya-bayan nan, sun yanke shawarar ɗaukar wani mataki na ƙara samun haɗin kai tare da amincewa da yarjejeniyar kafa ƙungiyar a wata sanarwa da suka fitar a ƙarshen taron. Ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel da za ta yi amfani da sunan AES kuma za ta kasance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Mali a shekara ta farko. Adadin ya kai kimanin mutane miliyan 72. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, ɓangarorin siyasa masu adawa da juna a Sudan sun halarci taron sasanta a birnin Alkahira, wanda shine na farko tun bayan barkewar rikici a ƙasar kusan watanni 15 da suka gabata. Amma sun amince da cewa ba a da sa ran kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa. A yayin taron, ƙungiyar Democratic Bloc, wacce ke alaƙa da sojoji, ta yi gudanar da zaman haɗin gwiwa da ƙungiyar Takadum, wadda ake zargi da tausaya dakarar Rapid Support Force ko RSF a takaice. Dukkaninsu sojojin ko RSF ba su halarci taron ba. Yaƙin Sudan, wanda ya ɓarke a watan Afrilun 2023, ya tilasta kusan mutane miliyan 10 barin gidajensu, wanda ya haifar da gargaɗin yunwa da kuma tashin hankalin ƙabilanci da aka ɗora alhakinsa kan ƙungiyar RSF. Rundunar a wannan makon ta mamaye jihar Sennar, wanda ya haifar da sabbin matsugunai a martanin da shugaban rundunar sojin ƙasar Janar Abdul Fattah al-Burhan ya mayar. Ya ce sojojin ba za su tattauna da ƙungiyar ta RSF ba ko magoya bayanta ba. Aƙalla mutane 16 ne suka mutu a wani harin da Isra'ila ta kai kan wata makaranta da ke da matsugunan iyalan Falastina da ke tsakiyar Gaza a ranar Asabar, in ji ma'aikatar lafiya ta Falastinu a wani harin da Isra'ila ta ce ta kai wa 'yan ta'adda. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce harin da aka kai a makarantar Al-Nusairat ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 16 tare da jikkata wasu fiye da 50. sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan ƴan bindiga da ke aiki a kusa da wurin bayan da suka yi takatsantsan don rage hadarin ga fararen hula ke fuskanta. A wata sanarwa da kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta Gaza, Muhammad Basal ya fitar, ya ce adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa saboda yawancin waɗanda suka jikata na cikin mawuyacin hali. Harin na nufin babu wani wuri a cikin yankin da ke da aminci ga iyalai da suka bar gidajensu don neman matsuguni.
Duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi a gazanba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, gani yadda a shekarun baya-bayan nan aka dukufa ga aikin wayar da kan matasa da su riga amfani da dandalin sada zumunta ta yadda zai inganta rayuwarsu, ne shirin na wannan makon ya kawo muku fitacciyar yar kasuwa kuma mai wayar da kan al'umma a shafukan internet, wacce za ta mana bayani akan daidaita aikin jagorantan kamfanoni shida, wayar da kan al'umma a dandalin sada zumunta da kuma rayuwar yau da kullun. Laila Al-Othman dai fitacciyar yar kasuwa ce mai sana'ar sarrafa kayan kawata gida kamar kujeru daga daji, sai sana'ar abinci duk a ƙarƙashin kamfanin L&N, kuma ta kafa gidauniyar Laila Sweet mai tallafawa marasa ƙarfi da dai sauransu. Iya daidaita ayyuka daban-daban ga mai sana'o'i fiye da biyu baya ga rayuwar yau da kullun abu ne kamar mai wuya. Yanzu bari mu fara ji ta bakin bakwar mu a game da kula da kamfanoni daban-daban.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Majiya Halima, sunana Laila Al-Othman. Kamar yadda kika faɗa, businesses ne kala-kala, kuma kowanne yana da nashi difference. So idan dai kai mai son yin abubuwa daban-daban ne, dole ne ka zama kana da kamar in ce shadow. Kowane rana in ka tashi, dole ne ka rubuta abubuwan da ya kamata ka yi, ina za ka je, daga ina za ka fara. Komai in kika saka shi a cikin shadow, to is something da ba zai dame ka ba, ko kuma ba zai shige maka gaba ba. Tunda dukkanin abubuwan da nake yi yanzu abubuwa ne da nake sha'awar yi, kuma dai har yanzu ina da dan kuruciya na. Kuma I think abin da yafi taimaka min shine ina da ma'aikata gaskiya wanda sun san me suke yi. Kowane field na business ina akwai kwararre wanda ya karanta wannan particular abu da muka saka. Ni nawa aikin shine kula, in shiga nan in kalla me aka yi, in wuce can in bai yi ba in gyara, kaman dai yar duba ne ni. But a gaskiya asalin ayyukan akwai masu ilimi wanda suka san ayyukan su sosai, muka daddoka muka sassaka a guraren nan.
Waiwaye aka ce adan tafiya, ganin cewa da wallafa bidiyoyi a dandalin Facebook aka fara sanin ki. Bari mu tuna baya, musamman yadda kika fara aikin wayar da kai a kafofin sada zumunta.
Lokacin da na fara, yadda kika sani akwai yarinta, akwai kuma rashin fahimtar wasu abubuwa. Na fito, mutane sun sani I'm an honest person, zan faɗi abin da yake zuciyana, ba ruwana da waye zai dama ko waye ne zai ce ba haka ba, ni dai na faɗi abin raina na wuce gurin. So, but daga baya sai ni realizing wannan generation da muke yanzu, ana ce musu Gen Z generation, there's a way da suke gane abu, the way suke jin abu, da kuma yanda yaranmu da tarbiyya ya tabbarce a Northern Nigeria, ko da a ce ba za su ji ni yanzu ba, kamar yadda da na fara mutane suka rinka zagi akai ca, har ya kai level da wasu suka fara cewa maybe dai akwai ɗan gaskiya a ciki. Gradually na yarda da maganan fatan baki, anything that has to do with positivity in na karanta zan yi amfani da shi. Sai na ce to a ce wasu ma suna ji suna amfani da irin wasu abubuwan nan.
Duk da cewa ba yanzu kika fara wallafa bidiyoyin faɗakarwa a shafukan ki na internet ba, yaya kika iya tsayawa akan wallafa bidiyoyi kusan kullum? Duk da cewa akwai ayyuka da dama a gabanki.
Videos da nake samu na yi lokaci-lokaci abu ne da dama in kai shirya shi yana da tsari za ka yi shooting maybe so daya a wata a lokaci daya ka zauna ka yi kaman guda goma wani topic kamun mu zauna dama muna zama da team mai deliberating menene kamata a yi magana a kai. Abu ne da ni a tunani na duk wani abin da kake da shi idan dai baka da abin da za ka ba ma community ka then it is not a success thing. Na dade ba abin da nake so face in canza hankalin mutane matasan ya karkato kan abin da yafi kyau a madadin abin da baya da kyau. So ba wani abu bane abu ne da lalle sai na saka time ina akan na yi shi.
Ina ga bakin yin turanci a bidiyoyin fadakarwarki.
Mutane da sun shace min in yi maganganun nan ta harshen Hausa but ni a gani na da more muka ce kullun harshen Hausan shi za mu yi magana da shi da more namu mutanen ba za su ci gaba ba amma da more suka ga wannan abun fa ina son in ji me aka faɗa za su koya. In harshe ne da ake amfani da shi na sadarwa a Najeriya shine turanci. Shi sa na ce lalle dole mu canza salo duk wani lokaci idan yayi ya canza kai ma in kana son ka taimakawa naka mutanen sai ka canza da wannan yayi domin yayi amfani da yawa more people su ji su gani kuma su gyara hali. Kamar yadda muka yi magana the last time muna son mu ga yanda zamu canza halayyar yaran mu domin su fara saka hankalin su akan ba aikin gwamnati ba su duba aikin hannu su duba tarbiyya su duba yanda za su yi magana.
Ganin yawan ayyukanki shin kina samun isasshen bacci kuwa?
Halima duk wani wanda yake da aiki kala-kala dole ne akwai ranar da zai kasa bacci don saboda wani lokaci ina cikin bacci zan firgita in dauki takarda in rubuta har a mafarki ina samun ideas but gaskiya yanzu tunda nayi aure akwai changes saboda mai gidana shi ma he's someone like me so it's easy to brainstorm or in bashi some of the responsibility in ce baby ga abun da nake so nayi zai yi tunani tare da ni zamu rubuta so there's a less of burden a kaina ma wasu abubuwan so bacci gaskiya yanzu ina yi koshashiya kuwa.
Ina ga matsalar zagi a karkashin bidiyoyin da ke wallafawa ya kike ji?
Mutane da suke magana a social media kalamai da basu da dadi gaskiya for a very long time na yi realizing cewa din iman dai bai sanni ba din ya zage ni gaskiya ba zai dame ni ba in fact wanda ya sanni ma in ya zage ni bai damu na especially na san halayya na iyaye na sun san halayya na Allah ya san halina waɗanda suke kusanci da ni kuma suke kauna na tsakani da Allah sun sanni wace ce to wani a gefe gaskiya bai dame ni ba in fact yanda na faɗa miki mafi yawancin lokacin da za a yi cha a yi ta maganganun nan wallahi ban sani ba yanzu ina da company wajen guda 6 da nake overseeing and kowanne yana demanding a lot of time and attention right now ina da ma'aikata wajen 700 da wani abu da suke karkashi na so ina ga in baka da abin yi shine wayannan kananan abin za su takura maka an su wayanda suke magana wasu sun sani wasu su kuma kawai suna neman attention ne wata kuma kawai maybe wani abu ta sha abu yana damun ta ko abu ya sha so I just excuse people and genuinely har daga cikin zuciya na I don't feel like wayannan mutane enemies ina ne koyo na hadu da su suka hadu da ni in har they are willing to say salam alaikum also salam alaikum back and zuciya na bai da wannan rikon da har wai din ka zage ni ko ka fada wani abu zan tsane ka.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu zamu koma ga malama Laila shin mu'amalar ki da mutane ya canja bayan da kika yi aure?
A gaskiya yanzu bai canza ba din yanzu kaman ma ya ƙare ne because mai gidan da na aure shi da kanshi yana da jama'a kuma dan siyasa ne so yanzu in mun je ma guri muka tsaya it's more than da saboda yanda mutane suke ganin kaman da mutanen shi da mutane na sun hadu sun zama daya kuma kin san ni da yake personally ni da san jama'a da dariya da kuma karrama mutum duk sanda na hadu da shi duk sanda mutum ya zo yace yana son ya gani ko din shawara ko din kawai mu gaisa ke kin san ni my doors are always open for mutum kuma yanzu mun kawo tsari da akwai ranaku da kowaye yazo za a bar shi shiga ya ga mu mu yi magana da shi
yanzu na san masu sauraro za su so su ji waɗannan shirye-shirye kike da su na ayyukanki nan da shekaru 5
a gaskiya Halima zan iya ce miki kaman ina ma gudu beyond my time saboda maybe last year in ce plan da nayi na shekara 5 da zan yi achieve na riga da nayi achieve na shi a shekara 1 ni yanzu na ma daina plan every sallah da nayi zan ce Allah rayuwa na yana hannunka nayi submitting kaina to you do as you want with me so decisions da nake making ina living ma kowane rana and I believe in the next few years zan iya ce miki zan iya raising as many mata as possible su kwaikwaye abin da muke yi na alkhairi mazan da kansu za su gane cewa da muke yi mata su tashi su nemi abin kansu ba wai muna faɗa bane don su kauce mu hanyar Allah saboda even a musulunce mace is allowed ta nemi abin kanta. Wannan mun gansu amma macen farko da ta karɓi musulunci a duniya ita ce Nana Khadija, ita ne mata Annabi sallallahu alaihi wasallam. She was a business woman. So my own plan in the next few years is in making sure mata da yawa, as many da zan iya as possible, a arewacin Najeriya su tsaya akan kafansu domin kwatan makansu yanci a matsayin su na mata, ba tare da wai sun ma mazajen su rashin kunya ba, ko kuma wai sun fita hanya na addinin musulunci. Sana'a mai inganci, mai daraja, ya zama mata suna ciki. That is burina. Allah ya tabbatar mana da shi yin alkhairi.
Wani shawara zaki ba wa matasa?
A kullun dai ni yau hankalin matasa nake domin su duba gaba ba yanzu ba, su kuma duba baya su ga waɗanda suka wuce me suka samu ma zaman banza, me suka zama da suka ce su zasu zauna ne kawai suna maganan mutane da kuma munafurci da gulma da ƙyashi. Duk wani mai irin wannan abubuwa mu duba mu ga daga baya mutumin nan ko wannan mutuniyar ba su taba zama wani abu ba a rayuwa. Yanzu everything ya koma tafin hannunmu. Mafi yawancin matasa suna da cell phone, kuma suna gani kan cewa daidai irin su matasa wanda a wasu areoyi a Najeriya suna making kuɗi da wannan abin na hannunsu. Abu ne da ya kamata su dawo kan layi, su saka hankalinsu a koyan abin da zai amfane su.
Muna godiya. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma babbar bakwarmu, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin goshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, mun ji yadda hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar annobar cutar kwalara a kokarin da take yi na dakile yaduwar cutar kwalara. Hukumar NCDC ta samar da rukuni na masu ba da agajin gaggawa. Kawo yanzu dai hukumar ta tabbatar da mutum 63 ne suka mutu sanadiyar cutar, yayin da ake zargin mutum 2,202 suka kamu da cutar. Dr. Muslim Bello ka Tagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi yayi mana bayani game da illolin cutar kwalara.
Daga cikin manyan complications sun hada da acute kidney injury, shine yayin da kodan mutum ta bar yin aikin da ya cancanta. Hakan kuma ya jawo ne saboda rashin abun da za ta yi aikin da ya cancanta da shi. Shi wannan koda din, wato Allah ya ba mu guda biyu ne, daga cikin manyan aikin shi shine ya tace jini gabaki daya. Aka ce ya tace jini ya kasance ya wanke shi, ya fitar da abun da ba mu bukata ta bi tsari, kuma ya mai da wani da abin da muke bukata. So dama kuma abin da ke fitar da jinin nan shine bone marrow, wato bargon kashi kenan. To amma yayin da ya kasance cewa bone marrow ya fitar da jinin da zai iya, amma kuma babu isasshen abinci da isasshen ruwa na carbohydrate, protein, minerals, vitamins tare da sauransu, to tunda mutum yana bayan gida wannan abincin, yana aman wannan abincin, to sai kasance cewa jinin da ya kamata a zo a ce wannan kodan ta tace ba wani isasshe bane, to sai kasance kodan ta fusata ta gagara yin aikin da ya kamata. Na biyu, saboda yawan yin aman da mutum yake, in ba an kiyaye ba kan iya samu na bushi aspiration pneumonitis, wani condition ne yayin da mutum ya kasance yana yin amai yayyawa, kuma yayin da yazo in hadin yawo sai wani bari daga cikin amin koda dan kadan ne a madadin ya fita, sai kasance ya shiga cikin huhu, to automatically mutum zaka ya fara tari, ya fara shiga wani hali kuma wanda ake tsoron wannan halin kar ya faru, Allah ya sauke. Na gaba akwai cholera sika, shi ma complication ne ko kuma shi ma illa ne wannan cholera din, wanda bai kamata a ce an yi wasa da shi ba, saboda yawanci yakan iya present ne da babban alaman da bai dai cika akwa ba, amma aka gani ya kamata a tsorata, wanda shine kuma mutum ne yake da cholera amma kuma cikin shi sai kumbura saboda wannan gudawan bai samu yayi gabaki daya ba, sai kasance cewa cikin ya ta kumbura saboda ruwan jikin nashin ya tsaya a hanji, shi ba ya basu ba, to hakan yakan iya fusata sassa na jiki irin na kwakwalwa, hanta, koda, zuciya, sai kasance sun gagara yin aikin da ya kamata saboda irin wannan tittin jikin nashin da ya gagara fitarwa. To wannan dai kamar yadda na faɗa is a rare condition, wato ba a cika samun shi ba, amma shi ma abu ne wanda ya kamata a ce an sa ido akai kuma an kiyaye shi saboda yayin da mutum yake da shi akan samu yawan mutuwa shi ma daga wannan. Wani babban abin da ya kamata a ƙara tunawa shine yayin da aka ce mutum kwallon nan ya shiga bakin shi ba wai a take a lokacin bane zai fara gudawan, a'a har sai ya jayi wannan nunkon da na faɗa din na cikin hanji kafin kuma sai ya zo ya fara nuna alamun da na faɗa na su amai da gudawa tare da rashin karfi da dai sauransu.
Bayan amai da gudawa, shin cutar kwalara tana zuwa da wasu alamu?
Wasu alamomi kuma wanda mutum a gida ma zai fara gani wanda yake nuna mutum yana da kwalara koda bai ma ce maka yana amai da gudawa ba, babban shine akan samu irin su barin fatan mutum na baki a madadin ya ji yawu sai ya ji ya bushe gaba ki daya, saboda ai abincin da muka ci da ruwan da muke sha ne yake sa har a samu yawu, wato shi salivary gland kenan, har ya fitar da irin wannan saliva din da muke da shi. To babu ma abincin babu ma ruwan duk mutum yayi gudawan su duk mutum yayi amin su, so a dalilin haka sai kasance cewa shi ma yawun da mutum ya kamata a ce ya iya magana da shi ko ya iya tauna abinci da shi sai ka samu gaba ki daya babu wannan yawun. Na biyu kuma a cikin su akan samu idan mutum sai kasance ko yana so ya kuka ma babu wannan wato ainihin hawayen, saboda me yasa ruwan jikin shi ya gama tsotsewa daga yayi rami-rami sosai, wannan rami-rabin nan yana indicate mutum cewa yayi losing acute wato ainihin fruit ne na lokaci cikin kankanin lokaci, kuma abu ne wanda ya kamata a ce an tsananta an sa ido akai. Sai daga mutum yau kun gaisa da shi lafiya kalwa shagari kaga ya rame maka har mutane uku hudu biyar sun ce kai wane ka rame ko kuma kai wance kin rame, alamu ne yana nuna cewa yana gudawa ko kuma yana yin amai. Na gaba akan samu yayin da ka ja fatan mutum in ka zo sakewa madadin ya koma yanda ya kamata kamar robali amma kuma ba zai koma da kyau ba, saboda babu isasshen ruwa a cikin fatan mutum da har zai taimaka ya ƙara masa irin wannan elasticity din nan. Mutum bai cika yin zufa ba, duk da zo a ce gashi ana rana ne sai ga mutum baya zufa, saboda dama aka yi zufa ne yayin da aka samu ruwan a jikin mutum da har zaka iya zufan shi waje, to wannan kuma gabaki daya ba ma ruwan, to haka ma kuma zufa ba zai zo ba. Akan samu wani abu shi washerman's sign, alamun shi shine koyi a ce maka yau ne kai minti kamar 30 zuwa awa daya kana wanki hannunka yana cikin ruwa dan wannan layi-layin da yatsunka za su yin nan wanda za gan shi ya fito yayi fari sosai haka alal misali, to shine alama na washerman's sign. Amma ba wai ina nufin cewa wankin bane ya jawo haka, a'a sai dai kawai yayin da mutum yake da cholera yakan ga irin wannan sak alama na washerman's sign din, amma duk abin da yafi tsuwartarwa yafi daga hankali su ne manya-manya guda biyu wanda shine hypotension tare da kuma hypoglycemia tare da kuma electrolyte imbalance. Wannan hypotension din shine yayin da jinin mutum yayi kasa, ba ana cewa mutum yana da hawan jini ba, to wannan situation din kuma shine yayin da jinin mutum yayi kasa, shine yayin da aka gwada da sphygmomanometer be it manual ne ko kuma shi digital one din ne ko mercury one din, to sai a nuna cewa na saman wato systolic din kenan yayi kasa da 90 ko da ma a ce 89 ne yayi kasa, to wanda yake da cholera zai zo maka da 80 70 wani ma ba zai iya karantuwa ba saboda yayi kasan da in bai wannan ba kai ba to za a iya rasa shi. Shi kuma diastolic wanda shine bugun zuciya na biyun kenan wanda ake ganewa yayin da aka gwada bugun zuciyar mutum, wato yayin da aka gwada bugun jinin mutum shine zai kasa da 60 wato zai iya faduwa 59 kenan kuma 55 ko 50 wani ma yakan iza maka da 45 wato jinin yayi kasa sosai wanda in ba ƙara masa ruwa ba a cikin kankanin lokaci Allah ya sauke za a iya rasa wannan bawan Allah, za a iya rasa wannan bawan Allah. Hypoglycemia shine yayin da sugar mutum yayi kasan da babu mamaki bane ko magana ba zai iya maka ba, balle a ce maka zai iya tafiya ba zai iya daga hannun shi ba ba zai iya nuna wani abu ko kana magana ba dole jika ba saboda sugar jikin shi yayi kasan da yanzu nan zai iya bige shi a iya samu na abu shi hypoglycemic coma wanda ake tsoro. Daga ci manyan electrolyte imbalances din da ake samu kuma irin su hyponatremia suna ciki yayin da sodium din jikin mutum yayi kasa, hypokalemia yayin da potassium din jikin mutum yayi kasa, hypomagnesemia yayin da magnesium level din jikin mutum yayi kasa, haka ma kuma irin su wato ainihin hypocalcemia yayin da calcium jikin mutum yayi kasa tare da irin su bicarbonate irin su chloride da sauransu da sauransu, wanda dukan su dai sinadarai ne wanda suke taimakawa gurin magana da gurin motsi gurin tunani gurin wato ainihin duk abin da mutum yake yi yau da kullum wanda yake ƙara masa lafiya, to babu su a jikinka to a dalilin haka yanzu nan mutum sai a zo a ce maka an rasa shi gabaki daya a duniya. Yanda ake gane mutum yana da wannan kuma asibiti mukan iya daukan wannan bayan gidan sai mu je mu gwada shi, amma da yake is a clinical diagnosis wato abu ne wanda kana gani a ido ba sai tsaya ka bata lokaci kana wani su gwaje-gwaje manya-manya ba zaka fara treating din shi ne, to mu ci ga daukan abin da wasa ba mukan fara wato treating wannan mutumin ne akan lokaci ba tare da bata lokaci ba.
Shin yaya ya kamata a kula da mutum dake fama da cutar kwalara?
Kulawan da ake bukatar mutum yayi hanzari ya fara yanda ya gudawa sau ɗaya sau biyu kar ya kasance ya samu na ukun, wanda kuma babban shine ya samu ruwa mai tsafta isasshe sosai, sai sa suga kamar akalla cokali kamar 6-8 a ciki, sai sa gishiri cokali kamar 2 a cikin wannan wato ainihin roban, ya gaura ya tasha daga nan ya kama hanya ya je asibiti. Kar ya tunanin ruwan gishiri da sugan da ya sha din nan mai yawa zai sa ya tsayar da gudawan, a'a abin da yasa aka ce a yi sha wannan ruwan gishiri da suga na ORT ko kuma ORS tunda mutum yayi amai yayi gudawa ai yayi losing ruwan jikin shi ne, dan da yake causing wannan rapid dehydration din. So the best way da zaka yi replacement din shi kuma shine ka sha abubuwan da na faɗa, ana zuwa asibiti mu kuma daga nan ne zamu daura akan fluid din da ya kamata. Ringa lactate ne, normal saline ne, daros ne, depending on abun da suka yi muni a cikin ka shine yawan abun da zamu baka. Sababu ma wuce bane kaga wannan an sa masa ledan ruwa na duka ledan ruwa har guda 30 a rana, sai ka zo ka ce an sa masa yawa. Bai yawa ba saboda in ba sa masa ba za a iya zuwa a lose din shi. Wannan ma har sai an sa masa cannula guda 2 ko guda 3 dan a samu yayi maza wannan ruwan ya shiga cikin shi. In ba haka ba za a iya rasa shi a take cikin kasa da awa 1 ko kuma awa 2.
Daga ƙarshe wasu hanyoyi ne ya kamata a bi don kare kai daga kamuwa da cutar cholera.
Na farko dai duk abin da mutum zai sa a bakin shi ya tabbata ya wanke shi da ruwa da sabulu, ko da ma a ce mangoro ne, lemu ne, ayaba ne, kankana ne, rake ne, yana da kyau mutum ya wanke shi da ruwa da sabulu. Na biyu sai ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu inda hali tun daga kan gwiwan hannu yayi ƙasa, ba zallan inda mutum kawai yake cin abinci ba. Na uku kuma in akwai farce a hannunka ko akwai farce a hannunki, datti yawanci yana yawan zama a gurin musamman yayin da ake yin bayan gida, a yanke wannan farcen gabaki daya inda za a samu ruwa da sabulu ya shiga wannan gurin. A kiyaye cin abinci a waje, musamman abincin da ya kasance cewa an dafa shi ne ko kuma abincin da ya kasance cewa an bar shi a bude ana sayarwa ne. Inda hali ka koma gida, ki koma gida ki ci abincinki. A kiyaye shan ruwan rija, musamman in ya kasance rijan baya da nisa da wato inda ake yin bayan gida. In aka kalla in ba sa mita 50 ba, to gaskiya wannan ruwan rijin a bashi a wanki, a bashi a bayan fulawa. Akwai rigakafi kuma da ake ma wanda suke izuwa daga wani kasa, wani washi dukoral, su yi wannan vaccination din.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin na wannan mako. Da fatan an ji, kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu, domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Barkanmu duka da warhaka. Muna na Pastor Dr. Yohana YD Buru, ina aikin Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship nan cikin garin Kaduna. Ga kalman Allah daga cikin littafin Zabura sura 89 aya 14. A gaskiya da adalci aka kafa mulkinka, akwai kauna da aminci da dukkan abin da kake yi. Jama'a, a daidai wannan lokacin ina so in idar da wannan sakon daga kalman Allah. Duk lokacin aka ambaci gaskiya da adalci, to an gama magana. To gaskiya magana shine bisa ga kalman Allah, gaskiya da adalci ne aka kafa mulkin Allah Ubangiji. In kuwa haka in ne, to dole akwai kauna da aminci a dukkan al'amuran da Allah Ubangiji zai yi. To ga ku masu sarauta, ku masu shugabanci a kowane mataki, anya kuna mulki cikin gaskiya da adalci kaman yadda Ubangiji Allah ya umurce mu, kuma kursinsa ta kafu akan gaskiya da adalci. To duk mai mulkin gaskiya dole yi mulkin al'umma cikin gaskiya da adalci, bari kuma al'amuransu ya cika da kauna da kuma aminci a duk abin da suke yi wa talakawa. Haka ma ga talakawa, ku yi wa shugabanninku adalci da gaskiya, bari kuma al'amuranku ya cika da kauna da aminci zuwa gare su da junanmu. Mulkin Allah mulkin adalci ne da gaskiya. Dole wanda zai mulki shi mai mulki cikin gaskiya da adalci. Allah ya sa mu gane mu yi kuma mulki cikin adalci da gaskiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.